Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dolor da tashar Mutafi Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 21 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi mu fara da kanun labaran duniya.
Kasashen Faransa da Jamus sun yitar da kisan dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi. Hukumomi a arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 55 bayan wani tashin hankali. Sannan yau Lahadi an shiga rana ta biyu a zaben ƴan majalisar dokoki da ake yi a ƙasar Afghanistan wanda ƴan kungiyar Taliban suka ce za su hana.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga jamhuriyar Niger inda kungiyar da ke yaƙi da bauta wato Timidiriya ta ƙudiri aniyar shigar da ƙara a kotun Sidiyawu.
Maratani na suna an fita ga ubani mani dawa dasgara har ubani
ainihi iyayen malama Fodi na ɗaukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan abzunawan bankilare.
Haka kuma za ku ji mu tafi da wani labari daga kasar Ghana inda mabarata 'yan kasashen nahiyar Afirka suka mamaye kasar.
Na ji akwai wata kabila cikin jinsin Fulani da al'adunsu na gargajiya shine su yi bara.
Sannan kuma muna tafi da shirin idan kwaya ta narke, amma duk sai bayan kun gama jan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Kasashen Faransa da Jamus sun yitar da kisan dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian jiya Asabar ya yi kiran da a yi cikakken bincike don a gano waɗanda ke da hannu a kisan Khashoggin. Le Drian ya kuma ce dole ne a ɗau mataki kan waɗanda ke da hannu a wannan kisan. A halin da ake ciki kuma shugabar Jamus Angela Merkel da kuma ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas sun faɗa a wata takardar bayani jiya Asabar cewa sun yi Allah wadai da wannan kisan matuƙa, suka kuma ƙara da cewa mun yi zaton Saudiya za ta yi gaskiya dangane da yadda Khashoggi ya mutu. Suna masu bayyana bayanin da Saudiya ta yi zuwa yanzu da marar gamsarwa. Hukumomi a arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 55 bayan tashe-tashen hankulan da aka yi tsakanin matasan musulmi da kirista. Tashin hankalin wanda ya samo asali tun ranar Alhamis ya biyo bayan wata gardama tsakanin matasan kirista da musulmi a wata kasuwar da ke jihar Kaduna ta yankin tsakiyar Najeriya, abinda wasu mazauna yankin suka gaya ma kafafen labarai kenan. A wata takardar bayani ta jiya Asabar, mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce shugaba Buharin a ta bakinsa ya yi tir da tashin hankalin na baya-bayan nan a kasuwar magani da ke jihar Kaduna wanda ya sanadin mutuwar mutane 55. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Ahmad Abdulrahman ya ce an kama mutane 22 dangane da tashin hankalin. Yau Lahadi an shiga rana ta biyu a zaben 'yan majalisar dokoki da ake yi a ƙasar Afghanistan wanda ya bada dama ga waɗanda ba su samu damar kaɗa tasu ƙuri'ar ba a jiya Asabar. Jami'an zaɓe sun ce mutane 3 million ne suka kaɗa ƙuri'unsu jiya Asabar. To amma an fuskanci ƙalubale wanda ya haɗa da rashin buɗe wasu tasoshin zaɓe da kuma matsalolin da aka samu game da wasu kayan aiki. An kashe mutane 15 a wasu tashe-tashen hankulan da wato harharen da aka kai ma masu zaɓe da kuma tasoshin zaɓen, inda mutane da dama suka samu raunuka. Dama kungiyar Taliban tanana ta gargadin cewa za ta kai hari kan tasoshin zabe da kuma harkokin da suka jibanci zaben makwata-kwata. To karafa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliya mai matsakaicin zango saboda Russia na ta saba ma yarjejeniyar. To sai dai kuma bai cikakken bayani ba game da yadda Russia ta saba ma yarjejeniyar. Russia ta faɗa yau Lahadi cewa ficewar Amurka daga yarjejeniyar wani mummunan mataki ne. An cimma yarjejeniyar ce a cikin shekarun 1980 da wani abu. Yarjejeniyar ta wajabta ma kasashen biyu kawar da makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami masu matsakaicin zango daga kasashen biyu, wato Amurka da Russia. Trump ya ce Amurka fa za ta kera irin waɗannan makaman sai ko idan Russia da China sun yarda su tsaye da kera irin waɗannan makaman su ma. Wasu bakin haure ga labaitattu waɗanda suka makale kan wata gadar da ta haɗa ƙasar Guatemala da Mexico jiya Asabar sun yanke shawarar fadawa ruwa suka yi iyo zuwa cikin ƙasar Mexico. Wasunsu kuma sun biya dala ɗaya da kusan rabi aka ƙetara da su har daga wato ta amfani da kwale-kwalen balambalam. 'Yan sandan Mexico sun gansu, to amma 'yan sandan na fama da sauran dubban bakin hauren da suka yi cunkus kan gadar a yunkurinsu na shiga Mexico, zango na ƙarshe a fatansu na shiga cikin Amurka sannan a hankali. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadin cewa wannan ayarin bakin hauren wanda ya samo asali daga kasar Honduras dole ne a tsaye da shi kafin ya iso Amurka. Trump na ma batun ganin abin da ya shafi harkar siyasa mai nasaba da zaben majalisar dokoki na rabin wa'adi wanda za a yi cikin watan Nuwamba. Ya yi barazanar tsaye da tallafin da Amurka ke baiwa yankin kasashen yankin da bakin hauren ke fitowa, tare kuma da rufe kan iyakar Amurka da Mexico da kuma tura sojoji a kan iyakar muddin Amurka, wato kasar Mexico ba ta tsaye da bakin hauren ba.
Labarin da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da rahoton kungiyar da ke yaƙi da bauta a jamhuriyar Niger mai suna Timidiriya, wadda ta bayyana shirin shigar da ƙara a gaban kotun sai da yawo da nufin ƙwato haƙƙin wata mata 'yar asalin ƙasar Niger wacce ta shafe shekaru sama da 30 a wani ƙauyen Burkina Faso a matsayin baiwa. Ga wakilinmu Sulaiman Barma da cikakken rahoto.
Bayanai sun yi nuni da cewa a ƙarƙashin wata al'adar karkarar bankilare da ke yankin Tilaberi ne wani basaraken gargajiya ya baiwa 'yarsa kyautar malama Fodi domin yi mata aikace-aikace a ƙauyen Gwaram-Gwaram na Burkina Faso, inda daga bisani aka mayar da ita tamkar wata uwar garke lura da yadda aka haɗa ta cuɗanya da mazaje iri-iri waɗanda ta haifi 'ya'ya tara da su, kamar yadda sakataren ƙungiyar Timidiriya Ali Buzu ya bayyana wa manema labarai.
Abana ne wani kamar uba yake mata ya samu labarin da tana da rai can wajen ƙasar Burkina sai ta yi nemo ta don kai kawo ta. Da yan nemo ta ya kawo, kaga ɗiyan da yawa ba wajenta ba suke, wasu ne a wajen, don da an kawo ta nan mu tare da lauyanmu sai an tura abin can peji sun kai nasu enquête don su diba ɗiya nata ne ko ba nata ne ba. Effectivement ɗiya nata ne, an tura abin wajen procureur shi ma ya diba. Ya tabbatar da diya nata ne, fiske har ya ba da izini ma a ba da wasu diya. To akwai yadda guda da ta tashi ta ce ita wagga ita ce uwarta ta ce ba ta raida ita ba ta masanta ba.
Yar kimanin shekaru kusan 40, malama Fodi yanzu haka na shayar da wata jaririyar da bata wuce wata uku da haihuwa ba, sai wata mai shekaru biyu da take jaya da ita, yayin da rashin ganin sauran 'ya'yanta ke ɗaga mata hankali, in ji ta. lamarin da yasa ta buƙaci hukumomi su yi wani abu akai.
Rata ne na suna an fitta riga banin ma ne dawa dasgara yargo ba ne.
Ainihi iyayen malama Fodi na ɗaukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan Abzinawan Bankilare, lamarin da a yau ke shafar 'ya'ya da jikokinsu kamar yadda a yanzu haka ya ritsa da wannan bayar Allah. In ji wani kawunta Malam Amidigi Saibu.
Mes oncles, ils étaient sous la domination des clercs Touareg et des Bankilare. Quand une de leurs filles se marie, ils prennent un des noirs comme cadeau de mariage. C'est ce qui s'est passé dans le temps. Jusqu'aujourd'hui même, ils les pratiquaient, mais c'est caché. C'est le cas de Fodi Mohamed.
Kungiyar Tamidriya wacce ta Allah wade da faruwar wannan al'amari a kasashen da aka haramta bautar da dan Adam. Ta kuduri aniyar shigar da kara a gaban kotun ECOWAS da ma sauran kotunan kasa da kasa.
Ita wannan mace kasan sai da jiji da kanshi jiji d'instruction ya convoke ta wancan wata ta zo kotu a saurare ta. To a lokacin ba ta iya zuwa fiske ciki gare ta cikin ta girma gatan ka gan tana rike da jariri. Yanzu ne muke diba mu gani ko avokakin mu lauyan mu yana iya yi wannan program. Me mun san abu ne wanda sai da yawo za ta gyara fiske akwai Burkina ciki. Donc ba Niger kaɗai ne ba. Sannan kaga baki ne ma sun ka zo muna daga Banjul da tare da su za mu kama in yi su a taji insha Allah sai dai yawo nan zuwa wata guda duka dosiyoyi muna kammala shi.
A shekarun baya kotun sai dai yawo da ke Abuja ta caji gwamnatin jamhuriyar Niger miliyan sefa a matsayin tara bayan da kungiyar Tamidriya ta shigar da kara akan halin bautar da wata mata mai sunan Khadija Tumani Korau ta tsincikanta a ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Ghana, inda a yanzu haka hukumomin ƙasar na ci gaba da nasu ƙoƙarin wajen ganin sun shayo kan matsalar wasu 'yan ƙasashen nahiyar Afirka da suka ɗauki sana'ar bara a kan titunan ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa mana.
In ka kewaya wasu muhimman tituna a nan birnin Accra, za ka yi mamaki yadda ya cunkushe da mabarata birjik duk da kokari da hukumar da ke kula da birnin ke yi na share mabaratan nan daga titunan. A nan Accra, masaukin yawancin mabaratan nan ne sabon zango, amma wurare da sun kafi gudanar da baransu sun hada da Madina, Kane, Shinima da kuma Masallataiya. A cikin mabaratan nan masu kwazzaba kamar cinkon makauniya su ne 'yan Mali da 'yan Somalia, waɗanda ba bara kaɗai suke yi ba amma har da kwazzaba tare da jan hankalin mutane. Suna tura hannayensu da kawunansu cikin motar mutane, suna ƙoƙarin ƙwace ababen da ke a hannunsu. Haka suke wa ma masu tafiya a ƙasa abin nasu kamar dai ƙwace. Labari da ke yaɗuwa tsakanin makautar mu shi ne ana koyar da yara yadda ake barani da rayuwarsu. Na ji akwai wata ƙabila cikin jinsin Fulani da al'adunsu na gargajiya shi ne su yi bara, don shi iyaye na koyar da 'ya'yansu yadda ake barani. Ko da kuwa sun yi iya yin wani aiki ba su yi sai dai su yi bara. Za ka ga wasu mabaratan rauni ne jikinsu da bai kai na nakasa ba, amma kuma sun dogara akan yin bara.
I feel like they are lazy, that's one. I also think they don't want to do anything for themselves and they are exploited.
Wannan shi ne rayuwarsu, ba su kokarin yi wa kansu komai, suna yin amfani da kyautayin mutanen Ghana. Sun san yadda muke da tausayi, in an gansu suna bara ba a iya rabuwa da su, wannan ba shi da kyau, musamman ma in ba na ƙasar su bane. Ko da yake hukumar AMA ta bukaci jama'a su daina bayar da irin wannan sadakar saboda suna karya dokar PNDC mai lamba 392 na mabarata da marasa galihu, mutane na ci gaba da ba su sadakar ganin ya dace da addini ko don tausayi. Musulmai dai su ne sun kafi mai da bara sana'a duk da kaskanci da wulakanci da suke gani. Ba haka ba, mai addini ya ce ne game da babara ko kuma ba da sadaka. Malam Isa mai gayya, limamin babban masallacin Fadama, ya yi bayani akan wadda ya dace a ba sadaka.
Nassin Qur'ani ya gwada kan cewa yin sadaka yana da kyau, domin Qur'ani ya riga ba mu labari innama sadakatu lil fuqara wal masakin, har zuwa ƙarshe wa'inda ake ba sadaka kenan, talaka, masaki, zuwa ƙarshen aya baki daya. Amma yawancin waɗanda suke shigowa cikin wannan gari suke zuwa suke neman bara, ba su ya kamace ababa.
Akan waɗanda ke zuwa da ƴaƴansu suna sa su yin bara kuma cewa yayi.
To wannan abin ma in zaka bibiya game da abin da suke yi, kusan sai in ce ƴan uwayenmu da muke cikin ƙasan Ghana da su da yazo ba musulmai bane, she suna ganin ko addinin musuluncin kenan. Alhali wannan ko ba al'ada bane kuma ba tabi'a bane. Wannan ba kan da addinin ya nuna mana kenan ba. Saboda in da ka lura game da kan da shari'a ta nuna mana waɗanda ake ba ma sadaka, wanda zai ba da sadakan bai son ma a san cewa shi ya ba da wannan sadaka.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Mu a tsere kamu sojuna, manufar mu anan da mutan Ghana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana.
A gaida Ridwan Abbas daga birnin Accra da ke kasar Ghana, yanzu sai mu laika jihar Taraba, inda a daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke mika sunayen 'yan takararta na kujerar gwamna a jihohi da alamu da saurare na Akaba a jihar. Daya daga cikin jihohin da jam'iyyar ke fama da rikicin shugabanci, ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Tun farko ma dai sai da aka samu takaddama a jihar game da yadda gudanar da zaben fidda gundumar jam'iyyar APC a Taraba, inda 'yan kwamitin da aka turo daga Abuja suka ko bayyana sunan tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar Ɗanladi, da ake walakabi da Sani Contact, da cewa shine ma ya lashe zaben fidda gundumar, mutum da sauran 'yan takara kuma ke cewa ba haka ma zancen yake ba. Kawo yanzu sunan Sani Abubakar Ɗanladi ne ma ke kan jadawalin sunayen da jam'iyyar APC ta mika hukumar zabe INEC. Ga ma dai ta bakin Sani Abubakar Ɗanladi, dan gane da wannan dambarwa da ke faruwa a yanzu.
Na farko yana so in godiya wa Ubangiji da ya bamu nasara har muka kammala wannan zaben lafiya kala, ba tare da an samu wani rauni ko wani fadace-fadace ba. An gama shi cikin ruwan sanyi. Ina kira ga al'umma, mutanen Taraba, da mu zo mu haɗa kai mu yi abu guda ɗaya don mu samu cigaba a jihar Taraba.
To ya zaki ka ɗinke baraka? Akwai waɗanda suna jayayya a lokacin wannan, yanzu an ɗinke barakan kenan?
Eh, an ɗinke tun daga gadon sunana mai yanzu dai aka kai ma INEC. Ba wani abuwai kwarfe-kwarfe kan a wurin yan jam'iyya dole ne, amma wannan yawancinsu muna saduwa kuma an soma fahimtar juna, ba wani abu. Karamin matsala ne na cikin gida, kamar kai da matanka ne, yau ku dan saba gobe ku shirya. So wannan na tabbatar maka babu wani abu. Ni dai duk ɗan jam'iyya ya zo don mu haɗa kai, kuma na tabbatar maka duka in Allah ya yarda za mu haɗu mu yi abu guda ɗaya.
To sai dai kuma da alamun ba nan gizo ke saka ba, domin yayin da Sani Kwanta ke murna, su ko sauran 'yan takara na cewa har yanzu ba suna kan bakansu na cewa sai ko an sauya sunan 'yan takara, kamar yadda shugaban haɗakar 'yan takarar wanda shi ma tsohon muƙaddashin gwamnan jihar ne Alhaji Garba Umar UTC ya tabbatar.
Mu ba mu janye ba, muna nan a kan bakanmu mu 'yan takara, mu takwas ɗin nan muna nan muna bin abin a hankali. Ita sha'anin siyasa ba zancen faɗa ba ne, zancen bi a hankali ne. Ka nuna cewar kai ga inda kake ga gaskiyar inda abin take, yanzu muna nuna musu ga inda gaskiya take, kuma ba mu janye wa kowane daga cikinmu ba. To halin da muke ciki kenan yanzu.
To yanzu misali akwai ƙorafi, kun kai ƙorafi ga kwamiti, sannan kwamiti in ta yi fata daidai ita, wani mataki za ku ɗauka?
To alhamdulillah ai akwai wani kwamiti, ina jin baka sani ba, akwai kwamiti na mutum shida da aka kafa. Yanzu haka mutum shida ɗin nan suna aiki, kuma wannan kwamiti manyan mutane ne. Kuma muna sa ran insha Allahu wannan kwamiti za ta yi adalci, don daga ganin ma mutanen mun san masu adalci ne, kuma insha Allahu za su mana adalci a tafiyar nan.
To kaman wani kira za ku yi wa magoya bayan ku a nan Taraba?
To alhamdulillahi magoya bayan mu muna ba su haƙuri su saurara mana. Ita tafiya wannan tafiya ce ta gaskiya da muke yi, amma a saurara mana insha Allahu. Wannan kwamiti da aka kafa, kwamiti ne wacce aka kafa ta kuma babban kwamiti ce, kuma insha Allah mutane suke kwamiti din nan mutane ne wadda aka san cewar masu gaskiya ne aka zabo, kuma in Allah da za su dubi wannan abubuwa namu da idan rahama. So muna kiran jama'a mu na Taraba dan Allah dan Annabi su yi hakuri, kuma mu ci gaba da addu'a, kuma a zauna lafiya da kowa da kowa, dan Allah yadda abubuwa za su mana kyau insha Allah.
Tun farko ma dai sama da 'yan takara takwas ne suka tsaya takarar fidda gwani na jam'iyyar APC a Taraba, zaben da yanzu kuma ya bar baya da kura. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Mun gode Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kamwe da kwaya tun dauka gaye ne. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na idan kwaya ta narke fa. Shirin da ke dauke da batutuwan da suka safi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu tare da ni Hafiz Ado Baballe. A cikin shirin namu na yau za ku ji amsar tambayar da wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta yi wa shugaban hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi da ke jihar Kano a Najeriya, wato Shu'aibu Garba Bela, a makon da ya gabata, inda ta tambaye shi waɗanne irin kwayoyi ne aka fi sha kuma suwa suka fi shan su. Sai ya ce,
gaskiya kwayoyin da aka fi sha a nan Kano, particularly matasan mu, ginga wannan mugunan abancodin with syrup, diaphanol da diazepam, to say tabar wiwi, su ne meju abubuwan da aka haifi zuwa nan Kano.
Aka fi sha a jihar Kano?
A jihar Kano ba.
A ƙasa baki ɗaya kuma ko wani
aka? A ƙasa baki ɗaya aikin kuna nan akwai wanda zafi manyan kwayoyin irin su cocaine, heroin da sauransu, su ne meju wanda suke wani kuma sai manyan mutane sai mai kuɗi. Amma wannan ɗin ma yau akwai tramadol.
Yauwa, kwanan nan ma hukumar shugaban hukumar nan ta ƙasa yake bayani a taro na majalisar ɗinkin duniya cewa tramadol na ɗaya daga cikin kwayoyin da aka fi sha a Najeriya.
A ya illace ta yawon yanzu ma kin ga ya fi kowace kwaya kuɗi yanzu.
Tramadol
ya fi kowace kwaya kuɗi yanzu, samun shi ma yanzu sai ka zuwa kayan ka same shi. So it's very scarce. Even though even shekaran jiya wani abokina ya kama wani almost 10.5 tons. A plateau state.
Kamar mota nawa kenan aka ce?
Trela guda ce full. Ta hito daga wani sa'a.
To baka gaya mana rukunan mutanen da kuma irin misali daga shekara matasa waɗanda suke sha daga za ka iya kiyasta mana daga shekara kaza zuwa.
Da kin kasa da.
Wani ne ko yara mata ko maza?
It's both. Kin ga tsakanin ages irin yanzu daga 12 ma.
Daga shekara 12.
Sosai. Shan wuri kenan da wannan kwaya din nan. Daga 12 zuwa 25 ɗin nan gaskiya yanzu abin yayi yawa. Akwai wasu yaran da muka dauko su wani bai haƙuka nake yi. Sai ga yaro shekara kana shekara da 12 wani ma shekara ce 11 years. Me yasa kake makaranta ba? Ai shi wani daga makaranta din ya da batin ya tafi da sauransu. To ina uwayenka suna wajen karfi ne to kaje san ka wani sun zo. To akwai irin da kuma 30 ma zuwa 40. Duka suna sha, suna akwai manya-manya ma daga 50 ɗin da sauransu wani su suna sha ɓoye. Sai an kama mutum ka ganci mutum mai daraja mai kima da mutunci amma sai ba kunya.
Ka san mata tsakanin mata da maza matasa su waye suka fi yawan shan waɗannan ƙwayoyi?
Eh to a gaskiya zan ce maza sun fi mata yawa.
Sun fi mata
yawa.
A jihar Kano?
A nan jihar Kano. Mata suna sha. Mostly abin suka sha suka yi sha shi ne Koden da Rochi, bayanan ta Rochi, shi ne meju abinda mata ka abin zanen Kano. To kuma mostly zaga 'yan mata ne wanda ba su yi aure ba da kuma mata auren. Su mata ne suka yi aure din nan, mata aure ke nan. Akwai wadda ake san abinda ake ce magajiya. Za ka zo suna da wasu 'yan atambobi suna kamar za su na talla. To maza ji ba su gane ba. Ta zo da niyar kawai ta zo mana wani kawai ta zo masu wani abu to ta zo kodin na ke cikin jikin nan ta zo ta ba da ta wasu sassa fita bayan alhaji ya ji wani aiki ko ya je kasuwa ta sa kodin ta kwanda tana ta sakacin bacin su kamar na kawai kamar su bisa bilin layi wasu ba sa da kulawa to su kuma 'yan mata za a ga yarinya ta gida wani tare da uwayen da lafiya lau ba sani ba na san zuwa wajen kawata sauransu kuma ka san wannan shi kodin ya koma mobile abin ga da wai ake business
din shi
ba wai za ka je nono je ga shi ka je ka saya ba yaran su ana na suke na san kansu lala ina son kalba ka ajiye man kalba ka zato na zama kila in ta ce ina waje ga hito ka same ni nasarawa jiyare in ta zo ya yawo ita masa na taro da mun ganje duba ya ko da wata ke san sai bata eh to ya danganta a sati in dai ana aiki da kamata a sati za a iya kama fiye da 10 munan dai particularly
wannan
area the problem da muke shi wanda za ku samu ku same su da kayan da yawa shine major problem da muke shi sai za ka kama wasu za ka kamar su mai dilolin ga masu zuwa daga Abuja din nan ko daga Gombe. So in suka yi order din kayan su yazo, kafin izo already sun yasa da su mutane su ga abin ga sun kuso mai su. So bai zuwa haka ga zo inbox za su ga gansu kama.
Yawanci dilolin daga waɗannan jihohin suke tahowa ko ba?
Wasu ganga akwai wanda ya kawo daga East Onitsha to their transport. Akwai wanda suke zuwa daga Lagos. Suna biya different route. Mai kuma su biyo major road na sun san akwai hanyoyin shirin su. Wasu yin suka biyo daga Kaduna sai su yanka su biyo ta birnin Gwari. Sai su yanko ta birnin Gwari sai su wato ta Puntuwa. Su biyo hanyar Gwarzo sai su shigo nan wajen. Wasu kuma daga Gombe. Kin san ba a liman cewa Gombe akwai wani abu. In suka kai kayan Gombe da Gombe sai suna ɗaiwa bit by bit. Sai su shigo shi a nan Kano.
Suna ɓadda kama.
Gombe Bauchi, Gombe Bauchi, yes. Saɓa da kama.
Wasu hanyoyi kuke
bi wajen dagile
waɗannan?
Muna bi hanyoyi da yawa saboda mu. Kinga akwai kaman daga nan ma yanzu haka. Kaman Gombe din nan haka muna alliance da wasu kaman masu sayar da magunguna. Akwai inda kayan taɓa kamawa da wannan tramol da roce. So ita ban da Gombe yake. To da Allah bayan ɗauki shi daga kotu.
Ya ce a wannan lokaci na kakar siyasa ne aka fi samun yawan matsalolin shaye-shayen ƙwayoyi da safararsa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baraka Bashir, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni ni Hafiz Ado Babale nake cewa ku huta lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:27, wato karfe 4:27 a Jamhuriyar Niger, Nigeria, kamar da Chadi. Yanzu kuma ga shirin na gaba, labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaicen, kasashen Faransa da Jamus sun yi tir da kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Hukumomi a arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla 55 bayan tashe-tashen hankula da aka yi tsakanin matasan musulmi da Kirista. Wasu bakin haure galabaitattu waɗanda suka makale kan wata gadar da ta haɗa ƙasashen Guatemala da Mexico jiya Asabar sun yanke shawarar fadawa ruwa suka yi iyo zuwa cikin ƙasar Mexico. Wasunsu kuma suka biya $1.5 aka ƙetara da su cikin ƙasar ta Mexico a yunkurinsu na zuwa Amurka. Ƙungiyar Tahrik Labbaik Pakistan TLP, wadda tsatsauran ƙungiyar addini ce da ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa, ta yi kiran da a gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar bayan da kotun ƙolin ƙasar ta jinkirta hukunta wato Asiya Bibi, wata Kirista da aka zarga da saɓo. Ƙungiyar ta kuma aika da saƙo da ta naɗa ta bidiyo wato ranar Laraba, inda take gargaɗi ga gwamnati da ɓangaren shari'a cewa wato muddin aka saki Bibi za a yi tashin hankali.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bonsa da ya ba da umarni, sai injin namu Tien One, ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa muni lafiya.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est